المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya kawo mu wannan rana ta Asabar, wanda yau biyu ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1441, wanda kuma ya dace da 25 ga watan hudu miladiya 2020. Muna cikin wannan littafi mai tarin albarka, littafin Majalis Ramadan na Al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, wanda jiya mun yi majalisi na farko, yau kuma za mu tashi majalisi na biyu. Bayan ya kammala muqaddima ta wannan majalisi na biyu, sai ce ikhwani, ya ku ƴan uwana, ya ilamu anna sawma, ku sani cewa tabbas shi azumi min afdalil ibadati, yana daga cikin mafificin ibadodi, wa ajalli ta'at, yana daga cikin mafi girman wato biyayya da ake ma Allah. Ja'at bi fadlihi al-athar, wanda hadisi sun zo da faralarsa. Wa nuqilat fihi bayna an-nas al-akhbar, kuma an cirato maganganu a cikin sha'anin sa daga mutane, ma'ana kama tun daga sahabbai zuwa tabi'ai zuwa almajiransu, an ciro maganganu da suke nuni zuwa ga girmansa da kuma farallasar darajarsa. Sai ce famin fada'il sawm, yana daga cikin falalolin azumi, annallaha katabahu ala jami'il umam, Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta shi akan dukkan al'ummatai, wa faradahu alaihim, kuma ya farlanta shi akan su. Ma'ana saboda girman azumi da matsayinsa, ba wai wannan al'umma ta manzo alaihi salatu wassalam ita kare take bantu da yin azumi ba, a'a duk wata al'umma da Allah ya aiko ma annabi, to sai da ya farlanta musu ibada ta azumi. Bal malamai suna cewa arkanul islam al-khamsa, wayannan rukunai na musulunci guda biyar, to duk al'ummar da Allah ya aiko a ban kasa sun yi su. Kowace al'umma ta yi tauhidi, kowace ta yi sallah, ta yi azumi, ta yi zakka, ta yi hajji. Ba lallai bane bai zamo yanayin azumi a wajen wa'ancan al'ummatai ya zamo shine yanayin azumi a wajen mu. Ta iya yiwuwa kwanakin bai kai irin kwanakinmu ba. Ta iya yiwuwa yanayin abubuwa da aka haramta wa mai azumi a wajensu ba su ne zama mu an haramta mana ba, da dai abin da ya kama da haka. To amma dai sun yi azumin, kamar yadda ayoyi suka nuna, annabawa sun ambaci irin wannan. Annabi Isa alaihi salatu wassalam yana cewa qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina ma kunt wa awsani bis salati waz zakati, ya ambaci wayannan salloli da kuma ainihin zakka. Kamar yadda annabi Isma'il Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa kana ya'mur ahlahu bis salati waz zakka wa kana inda rabbihi mardiya, kuma a hadithin Bukhari manzo alaihi salatu wassalam yake cewa a yanzu da nake muku magana kamar ina hango annabi Musa ya sanya ainihin tufafin ihrami yana daga sauti da talbiya ya biyo ta kwari kaza. Ma'ana dai anan manzo alaihi salam yana nuna mana annabi Musa yayi aikin haji. To saboda haka kenan wayannan arkanul islam al-khamsa duk annabawan da Allah ya aiko sun yi su. Shi ya sanya malam anan sai yake cewa Allah ya farlanta shi da dukkan al'ummatai kuma ya wajabta shi. Sai ya kawo fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yace ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku masu imani, kutiba alaikumus siyamu, an wajabta muku azumi, kama kutiba alal ladhina min qablikum, kamar yadda aka wajabta shi ga wanda suke kafin ku, la'allakum tattaqun, domin ku ji tsoron Allah. Malaman da suka fassara wannan aya da wacce ta biyo bayanta suka ce idan mutum yayi la'akari zai ga irin lallashi da kwantar da hankali da Allah ya wa bayinsa musamman wannan al'umma ta manzo alaihi salatu wassalam a cikin sha'anin azumi na farko dai sai ya kira su da sifa ta imani yace ya ayyuhal ladina amanu sai yadda duk wanda ya gamsu shi mai imani ne zai ji cewa wannan umarnin da shi ake kenan sifa ta imani da ita ce ake samu a iya yin azumi duk wanda bai sifantu da imani ba to ba zai iya yin azumi ba kamar yadda aka farlanta masa Allah sai ce kutiba alaikumus siyamu an wajabta muku azumi kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yanda aka wajabta ma wanda suke kafin ku ma'ana dan ku ji a cikin zukatan ku ba ku ne farau ba ba ku aka so ma daura wa nauyin azumi ba to kuma Allah sai ce la'allakum tattaqun ba wai an dora muku azumi dan ku sha wahala ku ji yunwa ku ji kishirwa ku ji gata ku wahala ba shine hikimar ba Allah sai ce domin ku ji tsoron Allah ma'ana wannan aya tana nuna mana cewa azumi yana kusa ta bawa zuwa ga jin tsoron Allah subhanahu wata'ala Allah ma sai ya kara da cewa ayyaman ma'dudat kuma yan kwanaki ne wanda suke kididdigaggu Allah da ya so da sai ce ayi azumi rabin shekara ma'ana ayi wata shida ana azumi ko yace a ayi azumi sulusin shekara ayi wata hudu ana azumi ko in ya ga dama ya ce ayi azumi kwata ta shekara ma'ana wata uku amma Allah sai ya ce ayyaman ma'dudat yan kwanuka ne kididdigaggu ma'ana wanda suke ba za su diga ta mutun su hana shi yi ba to saboda haka sai mallan yace walaula annahu ibadatun azimatun in ba dan azumi ya zama wata ibada ce mai girma ba la ghinalil khaliqi an ta'abbud biha ta yadda bayi ba su da wata wadatuwa daga cewa ba za su bauta da wannan ba wato shine an ta'abbud biha lillah in ba dan ibada ce mai girma wacce bayi ba za su wadatu daga barin yi ma Allah ibada da ita ba wa amma yatarattabu alaiha min thawabin in ba dan ba su da wadatuwa daga abinda ake bayarwa akan ita wannan ibada na lada ba ma faradahu Allahu ala jami'il umam to da Allah ba zai farlanta ta akan dukan al'ummatai ba ma'ana wannan gaba malam yana so ya nuna mana cewa da Allah ya san bayi za su iya tsira ta fuskar addini ba sai ya dora musu azumi ba to da Allah subhanahu wataala ba zai dora musu azumin ba ma'ana su ibadodin nan za mu ga cewa za ka iya kwatanta su da abubuwa da muka sani na yau da kullum mota wani abun hawa ne wanda dan adam yake biyan bukatunsa akan wannan ainihin abun hawa to za mu ga irin yadda shi wanda ya kera mota ya gina ta ya rakaba ta akan waɗansu bangarori mota tana da tayoyi tana da sitiyari tana da burki tana da wato ainihin wurare na zama da abin da ya kama da haka yanzu za mu ce da bature ya san mota za ta iya tafiya ba tayoyi to da sai ta ba tayoyi da bature ya san cewa mota a iya murarta ba a zuba mata man fetur ba to da ba za a yi mata tsarin zuba man fetur ba da ya san cewa za ta sarrafu a ji dadin ta'amuli da ita babu burki to da za a yi ta babu burki to amma wannan abubuwa da aka rankaba mata wannan shiri ne fa na dan adam yayi abu kuma yayi masa muqawimat wanda sai da su ne wannan abun zai yiwu to kusan wannan shine misalin da malam yake nuna mana da Allah ya san cewa bayi za su wadatu daga lada ta azumi to da Allah ba zai farlanta musu azumin ba ma'ana Allah ya san cewa daga cikin sharuddan shiga aljanna daga cikin ibadodin da sai mutun yayi su zai shiga aljanna to akwai ibada ta azumi to shi yasa Allah ya farlanta a bisa dukkan al'ummatai za mu samu akwai wasu ibadodi wanda ba lalle bane bai zama Allah ya farlanta su akan waɗansu al'ummatan saboda Allah ya san cewa waɗannan ibadodi ba wai wajibi bane ba da su ainihin mizani zai cika to amma Allah subhanahu wataala sun cewa azumi babu bayi da za su kai labari sai sun yi ibada ainihin ta azumi to shi yasa sai ya farlanta mana sai ya ce wa min fadailis sawm fi ramadan yana daga cikin falalolin azumi a cikin watan ramadan أنه سبب لمغفرة الذنوب سببين نغافر تليفك وتكفير السيئات دكما كنكري وتعين بمونا نأيك ففي الصحيحين يادو أتكم بخاري دا مسلم أنا أبي هريرة رضي الله عنه دغ سيدنا أبو هريرة الله قال ما سيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زم الله سيراد أمينتن الله سقار تبتا أغريش يتي من سام رمضان إيمانا واحتسابا دوان دي أزمتوة رمضان ينا من إيماني دا الله ينا من إيمان لادن الله وفر له ما تقدم من ذنبه to an gafarta masa abin da ya gabata na daga zunuban sa Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala yace yani abinda wato yake nufi da wannan magana imanan billahi mutun yayi azumi ne domin imani da Allah subhanahu wata'ala waridan bi faradiyati sawm kuma yayi wannan azumi yana mai gamsuwa da farlancin azumi alaihi akan sa ma'ana ba wai yayi azumin bane saboda ai shi dama ya riga ya saba da shekara yana yi dama gidansu tunda ya taso yaga cewa ana azumi al'adar garin su ana yin azumi duk ba wannan bane ba yayi azumin nan na farko yana mai imani da Allah shi ya farlanta masa kuma yana mai imani da wannan abu ne wanda Allah ya wajabta masa sannan wahati saban yi wannan domin neman lada shine li thawabihi ga ladan shi azmin wa ajrihi da sakamakon sa lam yakun karihan li farzihi ba wai yayi azmin yana mai kyamar wannan farlanci ba akwai wanda zai yi ibada yana ga to mu dai tunda an wajabta mana ba yadda muka iya kawai dole dai mu yi kada a dora mutun kaulasan wani haka yake ji anifin a cikin zuciyarsa wala shakkan fi thawabihi wa ajrihi ba kuma yana shakku ko kokanto a cikin ladan azumi da wai sakamakon sa ba akwai mutumin da zai yi ibada shi dai wannan ibada kawai shi dai tunda dai an ce yayi to kawai shi dai zai yi ko ya samu lada ko kai ya samu lada shi kawai zai yi shi dai kawai wani abu ne wanda in ma bai yi ba za a yi ta kallon sa ba mutumin kirki ba to kada ya zama wannan tunanin da wannan niyyar shi dai anifin a cikin zuciya kada ya zama saboda sabo na tabbata akwai mutanen da suke sallah saboda su sun riga sun saba akwai wanda suke azumi dan sun riga sun saba akwai wanda suke ibada kaza dan sun riga sun saba wani ma zaka ji na furtawa ani wallahi na riga na saba in ban yi kaza ba duk sai in ji ba dadi to kaga wannan ibada ta sa akwai alamar tambaya akan ta sai sai fa inna Allah yaghfiru lahu ma taqaddama min dhanbi to duk wanda yayi azumi saboda waɗannan abubuwa da hadisi ya ambata to Allah zai gafarta masa abin da ya gabata na daga laifinsa malamai anan suna cewa ana nufin as-sagair ƙananan laifuka da mutum yakan yi daga cikin falalan Allah Allah ya shar'anta mana ibadodi wanda idan mutum yayi su to ba ma sai ya nemi gafaran ƙananan laifuka ba Allah subhanahu wataala zai yafe masa wannan ƙananan laifuka ita kabira daga cikin kaba'ir maganinta shine tuba da kuma janyewa daga aikata ta سيتي وفي سيه مسلم يضع سيه سيه مسلم عن أبي هريرة أيضا دق سيدنا أبو هريرة الله قال ما سيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسي من زن الله زيرا دع من شن الله سكارة فتع قريشياتي الصلوات الخمس صلوا لي قدابيا والجمعة إلى الجمعة دكما جمعة زوا وتجمعا ورمضان إلى رمضان da kuma watan azumi ya zuwa wani watan azumin mukaffiratun lima bainahunna suna kankare abin da yake tsakanin su na laifuka idan tuni batil kaba'ir amma da sharadin idan aka nisanci manya-manyan laifuka ma'ana wannan hadisi yana nuna wani faralan Allah subhanahu wata'ala gabayi Allah baya so bawa ya same shi yana kata-kata da laifuka shi yasa sai aka shar'anta mana cewa duk lokacin da mutum zai yi sallar asuba to kafin ainihin sallan azhar ana fata an kankare masa wayannan laifuka ko kuma idan yi sallan azhar to an gafarta masa abin da ya tsakanin sallar asuba da azhar sannan idan yi la'asar to ana sa ran an yafe masa abin da ya tsakanin azhar da la'asar haka nan idan yi magriba ana sa ran Allah ya yafe masa abin da yake tsakanin wannan to haka nan kuma daga juma'a zuwa juma'a ma'ana abin da zai kasance na sati ma'ana idan mun kalli wannan an zana abubuwa wanda suke masu kusaci da tsakarkiya da masu nisa da an ce yafi laifukan kawai daga Ramadan ne zuwa Ramadan to wani idan yayi Ramadan ba zai samu kaiwa wani Ramadan din ba sai dan bai samu wannan falalan ba da an ce yafi wa tsakanin Juma'a zuwa Juma'a ne mutum zai iya laifuka masu yawa kafin wata Juma'a kuma ya mutu kaga ba zai samu wannan falalar ba to Allah sai ya sanya ma ta tsakanin salloli guda biyu na farilla Allah yana yafi ainihin laifuka da wanda suka ainihin laifuka da fata Allah subhanahu wataala ya sa ainihin mu dace amma sharadi aka ce sai mutum ya nisanci manyan laifuka sai ce min fadail as-sawm yana daga cikin falalolin azumi anna thawabahu cewa ladan azumi la yataqayyadu bi adadin muayyan bai da bai tuba bai ke bantu da wani adadi na lada sananne ba bal a yu'ta as-sa'imu ajrahu ana baiwa mai azumi ladansa bi gairi hisabin ba tare da lissafawa ko kuma ainihin kidayawa ba ma'ana Allah subhanahu wata'ala zai debo lada ya ba mutum gurgurdan yadda ya so ya bashi wala Allah gurgurdan nagartarsa a wajen Allah wala Allah gurgurdan yanda ya ikhlasi da tsare kaidodin wannan azumi saboda haka za a bashi wannan ba tare da lissafawa ba fa fi sahihayn ya zo a cikin Bukhari da Muslim an Abi Hurairata radiyallahu anhu qal daga sayyidina Abu Hurairah Allah kara masa yadda yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منزون الله تسيرا دا امينتين الله سبحانه وتعالى أغري شي ياتي قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى يتي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم duk wani aikin ladar dan adam zai yi nasa ne to amma banda azumi shi wannan an riga ainihin an kebance shi fa innahu li Allah yace azumi na wani wa ana adzi bihi ni kadai nake bada ainihin ladarsa ma'ana idan mun kalli wannan Allah subhanahu wataala ya kaddara duk wani dan adam da zai yi aikin lada to akwai mala'iku da suke rubuta wannan lada ta sa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid lokacin da mutum zai yi sallah za a rubuta masa lada ya zo a hadisi cewa sallar da mutum zai yi a jami'i tafi sallar sa a gida da daraja 25 a wata riwaya daraja 27 idan mutum ya dauko wani abu ya bayar na sadaka ga abin da za a rubuta masa idan mutum ya furta kalma kaza ga abin da za a rubuta masa hatta karatun alqur'ani duk da yawan ladarsa manzo alaihi salam yana cewa duk harafi dai za a bada lada 10 ma'ana dai kowace ibada an san ladarta iyakantacciya kebantacciya sananniya wanda idan mutum yayi yana sallan za a bashi wannan lada yanzu idan mutum yace bismillahirrahmanirrahim shi da kansa zai kaddara cewa na faɗi harufa 19 zai kaddara ina da lada 190 to amma banda azumi Allah sai yace azumi nasa ne wa ana ajzi bihi ni kadai nake bada lada ni kadai na san abinda mutum ya cancanta sai ce wasu ya mujannatun shi azumi garkuwa ne fa idza kana yawmu sawmi ahadikum idan wannan azumin daya daga cikin ku ya kasance fala yarfus kada yayi batsa kada ya fadi wata kalma ta kwarkwasa kada ya fadi wata kalma ta motsa sha'awa wala yaskhab kuma kada ya dunga daga sauti yana ifashe ifashe yana kururuwa yana daga sauti ana jin sa alaman cewa wato bashi da linzami fa in sabahu ahadun idan wani ya zage shi au qatalahu ko ya yake shi fali yaqul inni sa'im sai ya ce ni dinnan azumi nake yi sai ce wallazi nafsu muhammadin bi yadi ina rantsuwa da wanda ran manzo alaihi salam yake hannunsa shine Allah subhanahu wataala la khalufu fali sa'im hamamin bakin mai azumi atyabu inda Allah shi yafi dadi da kanshi a wajen Allah min rihil misk sama da kanshin taren almiski lisa'imi farhatan mai azumi yana da farin ciki biyu ya farahu huma wanda zai yi farin ciki da wannan farin ciki guda biyu da farko idza afṭara fariha bi fitrihi idan yayi buɗe baki sha ruwa to zai yi farin ciki da wannan shan ruwa nasa wa idza laqiya rabbahu kuma idan ya hadu da ubangijinsa fariha bi sawmihi zai yi farin ciki da wannan azumi da yayi idan ya ga ladar da Allah zai bashi وفي روايه اكن وتا روايه لمسلم تيمام مسلم يشي كل امل ابن ادم له duk aikin da dan adam zai yi wannan nasa ne yuda aful hasanatu bi ashri amsalha za annun kake kyawa zuwa ninki 10 ila sabi mi'ati dhifin ya zuwa ninki 700 qala allah ta'ala allah subhanahu wa ta'ala sai illa sawm sai dai azmi shi kadai fa innahu li wannan nawa ne wa ana ajzi bihi dini nake sakawa dangane da shi me yasa sai ce yad'u shahawat وطعامه من أجلي سبود من أزمي يا برشع وصا يا بر أبن شنصا سبودني نن ديسي يدأ شهوته abin da yake sauri zuwa ga ainihin kokolwa mutum zai kaddara cewa sha'awa da take tsakanin namiji da mace wanda abin bai take to anan ba idan muka ce shahawata hu duk wani abin da rai yake so mutum ya zauna yayi ta giba yana daga cikin abin da mutum yake sha'awa mutum ya je ya gulma ya je abubuwa da ya saba marasa kyau sa daga cikin ainihin sha'awar dan adam amma kuma sai ya zamo ya bar wannan saboda Allah subhanahu wataala sai fi wannan hadisi dalil malan yace wannan hadisi mai girma yadullu ala fadilati sawm yana nuni zuwa ga fallan azumi min wujuhin adida ta fuskoki masu yawa al-awwal fuska ta farko anna allah ikhtassa li nafsihi sawm allah ya kebance wa kansa azumi min bayni sa'ir al-amal tsakanin sauran ayyuka وذلك لشرفه عنده wannan ko ya kasance saboda daukaka da darajar shi azumi a wajen Allah wa mahabbatihi lahu kuma saboda kauna da soyayya da Allah yake wa shi azumi wa zuhur al-ikhlas lahu subhanahu fihi kuma saboda bayyanin ikhlasi da akai wa Allah a cikin shi azumi din me yasa yace li'annahu sirrun bainal abdi wa bainar rabbih saboda shi azumi sirri ne tsakanin bawa ko kuma wato ainihin tsakanin bawa da ubangijinsa la yattaliu alayhi illa Allah babu wanda yake gane azumi sai Allah subhanahu wataala fa inna sa'im domin shi mai azumi yakunu fil mawdi'il khali zai iya kasancewa wuri wanda babu kowa minan nasi wanda ba mutane mutamakkinan min tanawul ma harrama Allah alai yana mai cikakkiyar dama da yin amfani da abinda Allah ya haramta masa da siyam ta hanyar azumi to amma duk da wannan kebantuwa duk da wannan cikakkiyar dama fala ya tanawuluhu ba zai yi amfani da wannan abun ba mutum yana jin kishirwa ba zai koma gefe sharuwa ba mutum yana jin yunwa ba zai shiga lungu ya ci abinci ba mutum yana sha'awar kaza wanda aka haramta wa mai azumi duk ba zai je wannan abubuwan ba saboda me li'annahu ya'lamu anna lahu rabban saboda ya san yana da wani ubangiji yattaliu alaihi wanda yake tsinka yake kallon sa fi khalwatihi aw dan kebancewarsa wa qad harrama alaihi zalik kuma ya haramta masa wannan fayatrukahu lillah sai ya bar wannan abin saboda Allah khawfan min iqabihi saboda jin tsoron akubar Allah wa ragamatan fi sawabihi kuma saboda kwadayi a wajen samun ladar Allah fa min ajli zalik to saboda haka ne shakara Allah lahu hadha al-ikhlas Allah ya gode masa wannan ikhlasi wa qassa siyamahu li nafsihi kuma ya kebance azumin mai azumi wato ga kansa min bayni sa'iri amalihi tsakanin sauran ayyukansa walidha qal koko walihadha qal shi sa wato Allah yace yad'u shahawatahu wa ta'amahu ya bar sha'awarsa ya bar abincinsa min ajali wato ainihin saboda ne kenan wannan gaba tana nuna mana akwai sauran ayyuka ko kuma sauran ayyuka na ibada zaka ga cewa wato dan adam sai an ga alamar su za a san cewa yana wannan lokacin da mutum aka ga yana sallah an san cewa yana sallah lokacin da aka ga mutum yana karatun qur'ani an san yana aikin lada amma mutum zai iya zuwa ya zauna ya tashi yana azumi ba san ba yana azumi ba wala alla azumi ne na nafila wala alla azumi ne na ramuwa wala alla azumi ne na alwashi to amma dai zai iya zuwa ya zauna da kai ku yi hira ya tashi baka ma san ainihin yana wannan ibadar ba kuma ba zai kebance gefe ya kare kaidar wannan ibadar ba kaman yanda wato ainihin malam yi bayani to shi yasa sai ce wa tazharu fa'idatu hadha al-iktisas yawm al-qiyama nan hadisi yana cewa azumi na wane kuma ni ne nake bantu da shi to sai malam yace wannan fa'idar kebantuwar tana bayyana ranar tashin al-qiyama كما قال سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى كما يند الإمام سفيان ابن عيينة الله يذكر أن سيفنا يتي إذا كان يوم القيامة إذا من ينتاش القيامة يا كسنتي يحاسب الله عبده الله زي وبا ونسبن شكي ويؤدي ما عليه من المظالم كما الله زي بيا أبو موى da suke kan dan adam na zalunce zalunce min sa'iri amalihi daga sauran ayyukansa ma'ana yana nuna mana hadithin Abu Huraira wanda hadithi ne inganta Imam Muslim ya rawaito shi da sauran ashabu sunan manzo alaihi salatu wassalam yake tambayar sahabbansa shin ku kun san wanda aka yi wa waka cika tashi a cikin al'umma ta sabai suka sai ma'aikin Allah wanda aka yi wa tafalisi shine malla dirham lahu wala mata wanda bashi da kuɗi bashi da kaddara wannan shine talaka wannan shine aka yi masa waka cika tashi sai manzo alaihi salam yace a'a yace al muflis min ummati huwa alladhi yati yawm al qiyamati bi salatin wa zakatin wa sawmin zai zuwan tashin alkiyama ga sallah ga azumi ga ainihin zakka ma'ana yayi ayyuka na lada to amma kuma wa qad shatama hadha wa daraba hadha wa akala mal hadha wa safaka dama hadha hannun dama ga lada wacce take tare ga sallah yayi Allah ya karba zakka yayi Allah ya karba azumi yayi Allah ya karba sai dai kuma kashi a hannun hagu ya zagi wancan ya zubar da mutuncin wancan ya ci dukiyar wancan ta fuskar zalunci ya zubar da jinin wancan yayi ma wancan ba daidai ba manzo alaihi salam yake cewa fa yu'ta hadha min hasanatihi sai a ɗebo ladan san na sallah karɓaɓɓiya zakka karɓaɓɓiya a biya wancan a dinga biyan mutane har ƙarshe wani sai ladan ta ƙare kuma bashi bai ƙare ba wani ya zubi Allah a nan kuma za a ci gaba da ɗebo laifukansu ana damfarawa ainihin shi wannan to Sufyan ibn Uyayna rahimahullahu ta'ala yace daga cikin abin da zai bayyana ran tashin alkiyama na matsayin azumi Allah zai dinga ɗiban lada ta ainihin shi wancan mai ibadodi ana biyan wanda ya zama sun biyo shi bashi a duniya tunda a lahira babu kuɗi da mutum zai biyan bashi a dinga ɗebo ladan kiyamun lailansa karatun ƙur'aninsa wani ya zubillah ana ta biyan mutane yake ta hatta idza lam yabqa illa saw wani zai zama ladan ta ƙare babu abin da ya rage sai ladan azumi azumin ramadan litirin da alhamis azumi na uku a kowane wata azumi wanda yake alifin na neman lada sai ya zamo wannan ne kadai zai rage sai yake cewa ya tahammalu Allahu anhu ma baqi min al-mazalim to in ya zamo lada ta kare bashi bai kare ba to anan Allah kuma sai ya daukan mashi wancan da ake bin bashi nauyin biyan abubuwa wato ba za a taba ladan azumi ba wa yudkhiluhu aljannata bisawm sai a shigar da shi aljanna da wannan azumi Sufyan ibn Uyayna babba ne daga cikin manyan malamai in ban manta ba an haife shi 107 ya rasu 198 ma'ana ɗaya daga cikin manyan manyan almajiran tabi'ai ne Imam Shafi'i almajirin sa ne daga cikin jinjinar da yake masa yake cewa in ba dan Maliku ba in ba dan Sufyan ibn Uyayna ba to da ilimin Hijaz ma ga baki ɗaya ya tafi Imam Shafi'i yake cewa a cikin malamai da na sani ban ga wanda yake kaffa kaffa a wajen ba da fatawa ba irin Sufyan ibn Uyayna ma'ana abinda nake so in ce wannan magana da Sufyan ibn Uyayna ya faɗa ba za ta faɗu da ka ba abubuwan lahira sai ta hanyar wa'ayi ake samun su ko dai Qur'ani ko hadisi to tunda ya faɗi wannan magana cewa ladan azumi ba a biyan bashin wanda suke bin bashi ranar alkiyama da ita ba zai faɗi wannan magana da maulanka ba ba zai faɗi wannan magana da ra'ayi ba dole sai ya zamo ya samu wani asar daga cikin tabi'ai saboda malamai sun ce Sufyan ibn Uyayna yayi karatu a wajen tabi'ai ɗaya-ɗaya wajen 87 ma'ana wanda suka ga sahabbai to wajen mutum 87 yayi karatu wajen su irin su Amr ibn Dinar irin su Imam Zuhri da makamantan su to irin su sune malaman sune yayi karatu ainihin a wajen su saboda haka ba zai faɗi wannan magana da maulanka ba ashe ƴan uwa wannan zai nuna mana azumi ba karamin abu bane ku duba girman karatun Qur'ani ku duba girman sallah amma duk wato za a iya biyan bashi da ladar jikin su amma azumi shine Allah saboda karimcin sa ba zai biya bashi da ladan azumi ba in mutum Allah ya taimake shi yayi azumin da ya karbo to koda yayi watan kasassaba a duniya yayi zalunce zalunce ya zama an bibbiya mutane da ladan dakin ayyukansa in dai akwai ladan azumi to Allah zai bar wannan ya zama akalla ya kai labari ya shiga aljanna da wannan ladan ta azumi Allah sa mu dace yace asani wato ainihin a matsayi ko kuma falala ta biyu أن الله قال في الصوم ألا يفعل أتكين شأن أزمي يتي وأنا أجزي به نين نكي بعد لا دنسى سيتي فأضاف الجزاء إلى نفسه الكريمة ألا سيدنغنتا ساك مقن وتعين في زواج كنسى Allah sai ya danganta abin zuwa ga kansa da annal amal salihata domin ayyuka na kwarai yudha'afu ajruha bil adad ana nunnun kaladan ta hanyar lissafi kamar yadda muka faɗa kama daga 10 zuwa 700 zuwa ninkin baninki amma dai adadi ne wanda yake sananne shine ce alhasanatu bi ashri amsaliha kyakkyawan aiki a bada 10 kwatankwacin sa ila sabai mi'ati dhifin yazuwa ninki 700 ila adhafin kathira yazuwa ainifin ninkin baninki amma saum amma shi azumi fa inna allaha adhafa aljazaa alayhi allah sai jingina ladan zuwa gare shi ila nafsihi zuwa ga kansa min gairi itibari adadin ba tare da la'akari da wani ainifin adadi ba وهو سبحانه أكرم الأكرمين كما الله شيني ما في كرمتي ما سكرمتي وأجود الأجودين شيني ما في كوتا ما سكوتا والأطية بقدر مؤتيها إذا كما كوتا كان أكسن سيوا ورغدا ونديك بعد إتا فيكون أجر الصائم عظيما da wannan sai zama ladan azumi babbace kafiran mai yawa bila hisabin ba tare da lissafawa ba ma'ana abinda malai yake so ya nuna mana Allah subhanahu wataala sai yake cewa wato azumi nasa ne kuma shine zai bada ladarsa yace to idan muka yi la'akari kyauta da bayarwa takan kasance gwargwadon girma da wadatar wanda zai bayar ni na tabbatar da cewa ba wanda zai shakku a cikin mu da za a ce yanzu misali gwamnan gari ko shugaban kasa ko sarkin gari ko wani mai kudi shikenan sai ya tara mutane 10 sai ya ce ma yaron sa wadannan mutane guda 9 je ka sallame su amma banda wane wane mu ne zamu biya shi wane mu ne zamu danka masa daga cikin abin da muka san mu bashi ni na tabbatar babu wanda zai shakku akan cewa shi wannan wanin duk sai ya samu abin da saura ba su samu ba wani mai hikima yana cewa ala qadr ahli azmi tatil azaimu wa tati ala qadr kiramil makarimu saboda haka himma da kokari da kazar-kazar yakan zo gwargwadon matsayin ma'abota himma din wane mai himma ne amma himmar sa daya ce wane yana da himma biyu wane himma uku wane himma 10 to na tabbatar abinda mai himma 10 zai yi mai himma daya ba zai yi shi ba sannan yake cewa kyauta da karimci yakan zo gwargwadon matsayin wanda zai bada kyautar na tabbatar yanzu a ce mutane kyautar su iri daya ce karimcin su iri daya ne amma samu su ya bambanta wannan ya mallaki miliyan 1 wancan ya mallaki 10,000 kuma kowa zai kyauta a cikin su kuma ya zama karim da su iri ɗaya ne ni na tabbatar wanda mai miliyan zai baiwa yafi wanda mai 10,000 zai baiwa to sai aka ce Allah ne zai bada wannan ladan shi da kansa na farko zamu ga girman Allah subhanahu wataala sannan mu ga falalan Allah wanda doke sa ba ta darewa Allah abubuwa da yake ba baye tun daga farkon duniya zuwa yanzu har duniya ta kare to babu abin da ya taba raguwa a cikin arzikin Allah kuma da zai zamo bai ba su babu abin da zai karu a cikin arzikin Allah subhanahu wataala to sai aka ce Allah da kansa zai wannan kyautar kai ka san cewa kakarka ta yanke saka kai ka san cewa za a baka abin da ya wuce tunaninka ya wuce hankalinka kalinka wannan kalmar kadai za ta zaburar da mu a wajen yin azumi a ce rabbul izzati da kansa shine zai baka wannan lada shine zai saka ma to kai ka san cewa insha Allah ta'ala ka tsallake abin da ya shafi talaucin lahira har abada sakamakon Allah subhanahu wataala shine zai biya ka Allah samu dace sai sai wasiyamu sabarun ala ta'atillah shi azumi hakuri ne a bisa yi wa Allah biyayya wa sabarun ala maharimillah ko an maharimillah kuma hakuri ne daga barin abubuwa da Allah ya haramta wa sabarun ala aqdarillahi almu'lima kuma hakuri ne a bisa kaddarorin Allah masu radadi min aljui na daga yunwa wal atashi da kishirwa wa da'fil badani wan nafsi da kuma raunin jiki da na rai sai sai faqad ijtama'at fihi anwa'us sabri salasa shi azumi idan muka duba dangogin hakuri guda uku dun sun tattaru a kansa dangogin hakuri guda uku ne ba wanda zai zama mai hakuri karbabbe sai ya cika wannan uku ya zama mai hakuri a wajen bin Allah ko da samu ko da rashi ko da koshi ko da yunwa da dadi ba dadi yana yi wa Allah biyayya sannan kuma ya nisanci abubuwan da Allah ya haramta duk yadda ransa yake so duk yadda ake yayin wannan abun duk matsayin da zai samu in dai saban Allah ne ya nisanci shi to sannan kuma sai yayi hakuri a bisa abubuwa da Allah ya dora masa Allah zai dora wa bawansa abubuwa da rai baya so ko dai rashin lafiya ta jiki damuwa ta iyali damuwa ta iyaye damuwa ta yaya damuwa ta makota damuwa ta abokan harka duk Allah zai dora wa bawa irin wannan to ya zama yayi hakuri a bisa wannan abubuwa shine malamin yake cewa anan zamu ga mai azumi zai hada wannan abubuwan domin da farko dai yana yin wannan ibada mai wahala inda ransa yadda yake so ne ya je ya ci abinci ya sha abin sha ya duk abubuwa wanda an cika da mai azumi inda zabin sa ne sannan kuma sai ya zamo cewa wato ainihin yayi hakuri daga wancan abubuwa wanda ransa yana so kun ga yayi hakuri daga abubuwa da aka haramta masa kuma yayi hakuri yayi wannan da'a to sai kuma ga ainihin abubuwa da ya zamo na damuwa yana jin yunwa yana jin kishirwa yana samun takura yana ma so yayi wasu ayyukan amma yin azumi ta hana shi dole ne sai ya zamo yayi hakuri akan wannan to shi yasa ya cika wannan bangarori guda uku wanda suke na hakuri yace wata haqqaqa an yakuna sa'imun min as-sabirin to san ya tabbata cewa mai azumi zai kasance daga cikin masu hakuri wa kada qala Allah ta'ala kuma tabbas Allah subhanahu wata'ala yana cewa inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum kadai Allah yana cika wa masu hakuri ladaddakin su da gairi hisabin ba tare da lissafi ko kidaya ba as-salis gaba ta uku anna sawma jannatun shi azumi garkuwa ne ai wiqayatun wato garkuwa ce wa sitrun kuma tsari ne yaki sa'ima wanda yake kare mai azumi min al-lagawi daga yasasshiyan magana war rafasi da magana ta batsa walidhalika qal shi sanya ma yace fa idza kana yawmu sawmi ahadikum idan wannan azumin ɗaya daga cikin ku ya kasance fala yarfus kada ya magana ta bada ko mai motsa sha'awa wala yaskhab kada ya dunga ifata iface sai yace wa yaqihi aidan minan nari kuma a gefe daya azumi zai kare mai yin sa daga shiga wuta walidhalika rawal imam ahmad shi yasa imam ahmad ya rawaito hadisi bi isnadin hasanin da isnadin kyakkyawa an jabirin radiyallahu an daga sayyidina jabir Allah ya kara masa yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi kala yace الصيام جنة شي أزمي غرقواني يستجن بها الأبد من النار باوا ينا كاروا دا أزمي دا غبار غيرفين شغاوتا معنى إذن منك اللي وننن قبوبي منذ عليه الصلاة والسلام ديسي الصوم جنة أزمي غرقواني وانا ما لن يفعل أبدا ألا يباش إيكو يفعل ولا ألا دا وننس زي زوزي قاري بياني أكم وانا سيوا نفرقو أزمي زي قاري متن daga yasasshiyar magana daga batsa da ifata iface kun ga an ce mai azumi kada yayi wannan kenan ashe azumi shi ya zama masa garkuwa kada yayi wannan sakarci da wannan magangaru marasa amfani wanda ya riga ya saba kun ga azumi ya riga zama masa garkuwa sannan kuma a gefe daya azumi zai zama masa garkuwa daga barin shiga wuta kuma kada mu manta manzo alaihi salatu wassalamu ya ma nuna cewa azumi garkuwa ne daga wato ainihin sha'awa da take ainihin bijiro wa dan adam manzo alaihi salatu wassalamu yake cewa duk mutumin da bashi da abin da zai yi aure ya zama mai yawan sha'awa sai ce fa alaihi bisawm to yaje lizumci yin azumi fa innahu lahu wida saboda azumi kaman dandaka ne ainihin a wajen sa kenan kun ga anan a wannan gaban ma zamu ga cewa ashe kenan azumi garkuwa ne daga fadawa a cikin sharrin fasikanci sharri na zina da abin da ya kama da haka saboda haka azumi garkuwa ne ta bangarori da dama kai zaka samu cewa azumi garkuwa ne daga fadawa a cikin abubuwa da dama na saban Allah ko ba komai akwai saban da sai kana jin kazar kazar sai kana jin karfi sai kana jin nishadi zaka je kai shi to amma mutum ka zama ga yunwa ga kishirwa jikin ka duk yayi laushi ina zaka je ka saurari kada kade me zaka je a wajen kada kade me zai burge ka a wajen kallon raye raye kana ta kanka to ashe kenan azumi garkuwa ne ta bangarori da dama sai yake cewa arrabi'u gaba ta hudu daga cikin falalar azumi an khalufa fa misaim hamamin bakin mai azumi aqyabu inda Allah min rihil misk shine mafi dadi da kanshi a wajen Allah sama da kanshin almiski li'annaha min asari siyam saboda wannan hamamin ya kafance ta dalilin azumi fakarat tayyibatan inda Allah sai ya zama mai tsarki mai dadi a wajen Allah wa mahabubatan lahu kuma abar so ce a wajen Allah sai ce wa hadha dalilun azimun wannan dalili ne mai girma وهذا دليل على عظيم الشأن على عظيم شأن الصوم wannan hujja ce dalili a bisa girman sha'anin azumi inda Allah a wajen Allah hatta inna shay al makruha har ya zama wani abu wanda yake abin ki al mustakhbas abin kyama inda nasi a wajen mutane ya kuna mahbuban inda Allah ya zama abun so a wajen Allah wa tayyiban ya zama mai tsarki da dada li kaunihi saboda kasan ce wasa nasha an ta'atihi ya kasance ne ta hanyar yi wa Allah biyayya da sawun da siyam ta hanyar ainihin yin azumi ma'ana yanzu da za a ce ga mutum bakin sa yana doye yana wari babu wanda zai so wannan mutum ya rabe shi ya kusace shi wala Allah idan yana magana mutum yana dan tatoshe ainihin hancin sa to wannan abin da yake kasancewa daga mai azumi abin kyama abin kyankami sai ya zama abin so ne a wajen Allah subhanahu wataala saboda ya kasance ta hanyar yin azumi ta yayi wa Allah subhanahu wataala biyayya al-khamis gaba ta biyar anna lis-sa'imi farhataini shi mai azumi yana da farin ciki guda biyu farhatan inda fitrihi farin ciki na farko shine a wajen shan ruwan sa wa farhatan inda liqa'i rabbihi wani farin cikin yayin haduwa da ubangijin sa sai yace amma farhuhu amma farin cikin sa inda fitrihi a wajen shan ruwan sa fa yafrahu bima an'ama Allahu alayhi zai yi farin ciki da abinda Allah ya ni'ima gare shi min al-qiyami bi ibadati siyam na tsayuwa da wannan ibada ta azumi allabi huwa min afdal a'mali saliha wanda yana daga cikin mafifitan ayyuka wanda suke ainihin na kwarai ma'ana lokacin da mutum ya sha ruwa in muka ce shan ruwa yana daukan gaba biyu ko dai yayin da dan adam ya kai azumi rana ta fadi za a ganshi a cikin walwala za a ganshi a cikin farin ciki ya kai azumin sa lafiya kalau yana yin murna ana yi masa murna gaba ta biyu yayin da ya zama ya kammala azumi gabaki daya za ka ga cewa an yi sababbin dinke-dinke za ka ga cewa an sabunta nau'i na abinci wani ma za ka ga cewa abincin da zai cin nan zai yi shekara wala Allah bai sabunta abinci irin haka ba to amma saboda farin cikin an azumi azumi baki ya bude kowa ainihin yana annashuwa kowa yana farin ciki kowa yana murna to zai yi murna saboda kammala azumin sa gaba daya ko kuma murna saboda kai azumi kwaya daya da ya kai ma'ana rana ta fadi ya kai ainihin azumi lafiya kalau to mutum zai yi farin ciki da wannan sai ce wa kam unasin akwai mutane da yawa da yawa kurimu wanda su an haramta musu falam yasumu su ba su yi azumin ba gabaki daya yanzu akwai wanda musulmin ne lafiyar sa kalau kuma wallahi baya azumin baya azumin kuma kan je ka kalle shi sai ka ce me yake yi wanda yake matsayin azumin babu wal iyazu billah akwai wanda zaka tausaya ma irin wannan lokacin ka samu laborer ne dan dako ka samu wani aiki yake na wahala noma sassaka kira fasa dutse abubuwa na wahala wai wannan sune za su hana yi azumi sai kaga abinda za a bashi a wuni da wahala ya kashe masa kishirwar wuni biyu wala Allah ma ya kishirwar wannan wuni kada zai kashe masa gashi a wahalce a jigace a lalace a tambade kuma a gefe dai baya azumi yana ganin wannan azumi shine zai kawo masa sikas idan azumin ya wuce zai rama kuma ba ramawa zai yi ba kai akwai wanda yake ganin azumin nan kawai sabu sanka ne in kaga dama kai idan kaga dama ba dole a nufin sai kai ba kai akwai wanda yake ganin cewa shi yanzu tunda Allah ya bashi talaka mai laifi sai dan bai yi azumi ba ma'ana yanzu kawai shikenan aljazaa min jinsil amal tunda Allah ya takura masa Allah bai bashi duniya ba to shi ba zai yi azumin ba sai kace wato ainihin Allah ya amfana yake da wannan azumin nasa to akwai wanda an haramta musu wannan azumin ba za su yi ba sai ki cewa wa yafrahu bima abaha Allah lahu min al-ta'am kuma sannan zai yi farin ciki da abinda Allah ya halatta masa na daga abinci wa sharab da kuma ainihin abin sha wan nikah da kuma ainihin aure ma'ana kusatan iyali allazi kana muharraman alaihi wanda da ya zama abun haramtawa gare shi halal sawm a lokacin da ya zama ainihin yana azumi sayti wa amma farhuhu inda liqa'i rabbih fa amma farin cikin sa a lokacin haduwa da ubangijin sa fa yafrahu bi sawmihi to zai yi farin ciki da wannan azumi nasa shine yajidu jazaa'ahu inda Allah yayin da zai samu sakamakon sa a wajen Allah muwaffaran abun cikawa kamilan wanda yake tiptip fi waqatin a lokacin da huwa ahwaju ma yakunu ilai shi yafi tsananin bukatuwa zuwa ga ainihin wannan lada hina yuqal yayin da za a ce aina sa'imun ina masu azumi li yadkhulu aljanna domin ya zamo sun shiga aljanna min babin rayyan wato ma'ana li yadkhulu aljanna su shiga aljanna min babin rayyan a wata kofa da kira ar-rayyan alladhi la yadkhuluhu ahadun ghayruhum wanda ba wanda zai shiga wannan kofa in dai ba mai azumi bane ba ma'ana da za a ce mutum yayi wata ibada ya bauta ma Allah da wasu ibadodi amma bai azumi ba ba zai shiga wannan kofa ta ar-rayyan ba yanzu akwai wanda zai shiga addinin musulunci kuma ya mutu watan azumi bai zo ba yayi sallah yayi wasu ibadodin amma bai azumi ba to Allah ba zai bashi dama shiga ta wannan kofar ba a matsayin sa na wanda bai azumi ba masu azumi kadai suke shiga ainihin a wannan kofa ta ar-rayyan sai ce wa fi hadha alhadith a cikin wannan hadisi irshadun lisa'il akwai shiryawa ga mai azumi idza sabahu ahadun idan wani ya zage shi aw qatalahu ko yake shi Allah ya kabilahu bil mithl kada ya fuskance shi da irin wannan abin da shi ya fuskance shi me yasa li Allah yazdada sibab wal qital saboda kada zage zage su yawaita yake yake su yawaita ka zage shi ya zage ka dake shi ya dake ka a'a sannan wa Allah yadhufa amamahu kuma dan kada ya samu rauni gaban sa bisukuta da yin shiru bal an ayyukbiruhu zai bashi labari bi annahu sa'im cewa shi azumi yake isharatan ila annahu dan yayi masa nuni cewa shi lan yuqabilahu bil mithli ba zai taba fuskantar sa da irin abin da shi yayi masa ba itiraman li sawm domin girmama wannan azumi da yake la ajazan an al akhd bi sa'ar ba wai dan ba zai iya bai da martani ya rama abin da aka yi masa ba ana kun ga da aka ce fadaqul inni sa'im a shekin zai fada masa karara ma'ana ba dan yafi karfin sa ba ba dan ba zai iya ramawa ba amma shi yana girma ibada ta azumi shi yasa ba zai fadi mummunan magana ba sannan ba zai daga gabar sa yi abin da yake ba daidai ba wahida idan to a wannan lokaci yanqati'u sibab wal qital zagi sai ya kare wato fada kuma ainihin sai ya zama ya kawo karshe sai ya kawo fadin Allah subhanahu wataala idfa billati hi asan ka tunkuɗe da abu wanda yake shine mafi kyau ma'ana idan aka yi maka abin mummuna to ka saka ka tunkuɗe mummunan da abu mafi kyau fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun sai ya zama duk wanda yake tsakaninka da shi akwai wata gaba ka annahu waliyun hamim sai ya zama kaman masoyi mai zazzafa soyayya amma wa mayulqa illal ladhina sabaru ba kowa ake hada shi da wannan wato tada ba sai wanda suka yi hakuri wa mayulqa ba kowa ake hada shi da wannan kyakkyawar tada ba illa zuhabdin azim sai ma'abucin wato ainihin rabo mai girma sai ce wa min fadail sawm ya daga cikin farin azumi annahu yashfa'u li sahibihi yawmal qiyama azumi zai yi ceto ga ma'abucin sa ran tashin alqiyama عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان كرمه اولاد عمر الله قال ما سيدا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذو الصلاه والسلام ياتي الصيام والقران يشفعان للعبد يوم القيامه دا ازمي دا القران زاس شيشي باوا ران تاشن القيامه يقول الصيام ازمي زيتي اي رب yace ya Allah mana'atu at'ama wa shahwata Allah ni na hana shi ci abinci ni na hana shi kusaci iyalin sa fashfi'ni fihi Allah ka bani cetan sa wa yaqulu alquran shi kuma qur'ani yace mana'atuhu an-nawm bil layl Allah ni ne na hana shi baccin dare fashfi'ni fihi Allah ka bani cetan sa kala manzo Allah yace fayashfa'ani sai abaiwa azumi da alqurani cetan bawa wannan magana ba kana ma bace Allah ya samu dace sai ibn usaymin a karshe yace ikhwani ya ku yan uwana fadailus saw wannan matsayi da darajoji na azumi da ake ta fada la tudraku ba a ruskasu ba a samun su hatta ya kuma sa'im har sai mai azumin nan ya tsayu bi adabihi da ladubban azumi ma'ana wannan garabasa da wannan farala ba haka kawai dan mutun ya daina cin abinci daga fitan alfijir zuwa faduwar rana zai samu wannan ba a'a sai mutun ya kiyaye azumi na ido ba zai da ya dinga kallo abin da yake haramun ba azumi na kunne ba zai da ya dinga sauraro abin da ba daidai ba azumi na kafa ba zai taka ya ji inda haramun bane ba azumi na hannu ba zai ji ainihin ya dinga tabo abin da ba daidai ba azumi na zuciya ba zai dinga tunanin abubuwa marasa ainihin kyau ba malam yace fajtahidu fi itqani siyamikum ku yi kokari a wajen inganta azuminku wa hifdhi hududihi da kiyaye iyakokinsa wa tubu ila rabbikum kuma ku tubu zuwa ga ubangijinku min taqsirikum daga wato gajiya wa ku fi zalika a cikin wancananku ma'ana duk yadda zamu mun san sai mun gajiya to mu dinga roƙon Allah ya gafarta mana gajiya wa takaitawa sai ce Allahumma fansiya mana ya Allah ka kiyaye azuminmu waj'al shafi'an lana Allah ka sa azuminmu ya zama mai ceto gare mu waghfir lana ya Allah ka gafarta mana wa liwalidina Allah gafarta wa iyayenmu wa li jami'il muslimin Allah gafarta ma dukkan musulmi wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in muna fata Allah ka yaye mana wannan annoba da muke ciki Allah ka tsare mu da tsarewanka Allah ka bamu lafiya da zama lafiya Allah ka yi mana kyakkyawan karshe wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh